أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yawa musulmi tare da ku muna jaddada godiyarmu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya saki ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kikkiawar aqida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita muna fata gare shi tsarkakken sarki madaukaki ya karasa mu dace da kikkiawar fahimta da kikkiawan ayyuka wanda yake so domin mu samu babbar rabo wanda yayi tanadi ga bayin shi na kwarai a wannan duniya din da kuma ranar lahira bi iznihi ta'ala ayyuhal muslimi a yau tare da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo darasi na 150 inda yayi daidai da darasi wanda za mu yi bayani kan shi shine dangane da abin da ya shahi haihuwa ta imamu zaman alaihi salam saboda wannan wata mas'ala ce babba wadda ta shigo cikin tarihi na addinin musulunci wadda an samu sabani tsakanin musulmi musulmi suna ganin wasu daga cikin sharuɗa wanda suka danganci shugabanci sun hadu sun tabbatu kuma shi yasa suke ganin imamu zaman na wannan zamani din yanzu haka yana rayi alhali wasu suna ganin a wannan sharuɗan ba su kammalu ba saboda haka nan sai daga baya ne za a haihuwar shi sai dai su wa za su haihuwar shi ba a san su wane ne ba a ina ne za a haihe shi wata rana za a haihuwar shi shi ma duk wannan ba a sani ba alhali in ka zo bangaren shi'a suna da amsa game da wannan tambaya din ana da amsa ta musamman game da cewa imami na wannan zamani din kuma wannan shine ma yayi daidai da ayoyi na alqur'ani wa in min ummati illa khalafiha nadir babu wata al'umma wanda babu jagora shugaba a wannan al'umma din yanzu in ka tambayi musulmi waye jagoran su gaba ɗayan musulmi waye jagoran su in dai ba ɗan shi'a ba ne zaka ji sun ce maka babu wani jagora ba su da jagora alhali in shi'a za su baka amsa cewa imamu zaman shi ne imami na wannan zamani ɗin don ba yi wa kamar yadda Allah ya ce ya kasance ga wata al'umma ba ta da jagora ba yi wa ka gani daidai kenan da amsa shi yasa ma tsarkakin bayi tun wa'ancan wanda aka yi magana in ka ɗauko imamu Ali imamu Hassan imamu Hussein in ka sauko ƙarƙashin zuriya ta Imam Hussein har ka zo ga Imam Hassan Askari wanda shine mahaifin Imam Zaman ka gani daga nan hujja ta tabbata yanzu sai amsa game da cewa yaya za a ci har yanzu rayuwa yake wannan shine tambayoyin da musulmi suke yi mafi yawa ma waɗanda ba shi'a ba suna tambaye shi'a yaya za ku ce wannan imami na wannan zamani din an haye shi tun ƙarni na uku a ce har yanzu kuma muna cikin ƙarni na 15 a ce yana raye ƙarni na uku ga mu cikin ƙarni na 15 kenan yanzu har yayi ƙarni 12 yana nan raye shekara 100 har sa 12 kenan shekara 2200 yana raye ba abin da ya same shi to a nan ne kenan ya zama lazim shi a su zo su ba da amsa kuma ku suna ba da amsa amso shi wanda yana buƙatar ka zo ka zanna ka saurara wani ma kai bai buƙatar tambaya irin wannan saboda ina ganin misalsali ga sunan yanzu da dama daga cikin wasu daga cikin masu tunani sun yarda cewa Allah yana iya raya bawan shi har ya zuwa wani ɗan lokaci yanzu in ka duba suratul kahf labarin su wane ne Allah yake badawa a nan wurin Allah yana ba da labarin wasu samari masu imani wanda suka gudu daga sarkin su saboda yana son ya halaka su dan sun yi imani da Allah suka zo suka rayu a cikin kogi shekara nawa har shekara 309 haka Allah ya gai 300 sinina wazdadu 9 a cikin suratul kahf to Allah bai iya rayar da wani hedi haka nan ya rayar da su karni uku har da wani dan abu ba tare da sun samu matsala komai ba kawai bacci ne kawai suke da suka tashi har suna mamakin kansu wai ina ganin kawai sun kwana ne dazu ne suka kwanta sun tashi wai ina ganin sun kai yini guda suna bacci gashi nan dai alhali Allah subhanahu wataala ya bar su tsawon wannan lokacin ba tare da wani abu ya same su ba shin Allah bai iya rayar da bawan shi musamman wanda shine imamin zamani na ƙarshe wanda da shine Allah ya alƙawalin zai cika wannan doron ƙasa din da adalci kamar yadda wannan doron ƙasa din ya ɓaci da zalunci da fasikanci da abin da ya kama da haka Allah ya yi alƙawalin cewa sai ya kawo ɗaya daga cikin zuriya na annabi ɗaya daga cikin zuriya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda zai zo ya kawo wannan adalcin ya shinyeda duk abin da Allah yake bukata na kyawo a doron ƙasa wannan shine imamu zamani wanda Allah ya alƙawli zai zo saboda haka nan kenan da dama tambayoyin da ake ta yi tun karni na hudu har ya zuwa yanzu yaya za a ce wai wannan bawa na Allah yana raye har ya zuwa yanzu dama shine alamomin tambaya amma mu abin da muke son yanzu kafin mu kai gaba da amsoshi irin wannan muna son mu yi wata ishara masu muhimmanci ita ce farko mu sani cewa gaba daya jama'a na musulmi sun yarda da cewa za a aiko wannan bawa jika na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kowa ya san kuma sunan shi ana ce mai Mahdi wanda a bangaren shi abake ce mai Imam Mahdi shi yasa ma Muhammad bin Isa wanda ya rubuta littafi wanda ake cewa Sunan Tirmidhi ya zo cikin wannan littafi nashi inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa la tadhhabu ad-dunya yana cewa la tadhhabu ad-dunya hatta yamliku al-araba rajulun min ahli baiti ismuhu aw yuwafiqu ismuhu ismi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duniya din ba za ta kare ba ta kawo karshen ta a madamar ɗaya daga cikin zuriya na bai bayyana ba wanda zai mallaki dukkan larabawa da ma wanda ba larabawa ba an yi ishara ga larabawa saboda tun kawon su tun wancan lokacin da ilimi da sanin luga da sauransu kusan wancan lokacin ma suna ganin su kadai ne bisa doron ƙasa wanda suka yi kowa kuma manzo Allah ya ce sunan shi irin sunana ne shi yasa kace mai Muhammad Mahdi sunan shi Muhammad ana mai lakabi da Mahdi mai shiryar da mutane wanda zai zo ya shiryar da al'ummar duniya gaba daya wannan kau ya tabbata a cikin littattafai da dama ma ba wai kawai littattafan musulmi ba hatta littattafan wanda ba musulmi ba sun ta akan cewa lalle lalle wannan duniya din Allah sai ya kawo wanda ake cewa munji wanda zai zo ya ceci wannan al'umma ta duniya gaba daya wannan dangane da abin da ya shahi kenan Muhammad bin Isa at-Tirmidhi me yake cewa sai kuma in muka zo har ma cikin wannan zamani namu akwai wanda ya sarraha cikin wata majalla ta Jami'a al-Islamiyya wanda ake ce mawa ana ce mishi Abdul Aziz bin Baz mun san shi wanda cikin wannan zamanin me yake cewa shi ma ya sarraha cewa akwai wanda zai bayyana wanda ana ce mishi Mahdi sannan idan muka gangaro zan ba ku wata kissa wanda wani na yi tambaya ya ce to ya aka yi yaya aka yi har shi wannan jagora din kuka ta yi akan cewa an haye shi amma kun ba mu ganin shi me yasa ya ɓoye kenan in haka nan ne amsa ita ce ahlul bait gaba ɗayan su kamar da muka ga muku babu wanda zaka samu wai haka kawai yazo ya rasu dauko tun daga Imam Ali har ya zuwa mahaifin wannan shi bawa na Allah wanda muke magana kan shi Imam Mahdi har zuwa mahaifin shi kenan Imam Askari dukkan su shahada aka sa su kai dukkan su imma wani an kashe shi da wuka ne ko kuma an samu goba shi yasa ya zama dole ya kasance haihuwar wannan bawa na Allah din ya kasance kawai ba wanda suka san wannan haihuwa din sai wanda suke bayi na Allah na kware wanda suna iya boye sirri babu abin da zai sa su kuma su tona wannan sirri din saboda haka nan kenan sai ya zamanto haihuwar shi sai ta yi kama da irin haihuwar annabi Musa alaihi wa ala nabiyyin salam Imam Baqir yana ba mu labarin irin wannan haihuwa din ta annabi Musa inda yake cewa inna Musa lamma hamalat bihi ummu Musa alaihi wa ala nabiyyin salam lokacin da mahaifiyarsa ta dauki cikin shi ya kasance lam yadhhar hamluhu aw lam yadhhar hamluha illa inda wada'i Imam Baqir yake cewa sai Allah ya boye wannan cikin na annabi Musa kenan ga mahaifiyar mahaifiyar shi tana da juna biyu amma babu wanda ya san da shi har sai da ranar haihuwa ta zo iko na Allah saboda mi Imam Baqir zai ci gaba da ga mu dalili me yasa Allah ya boye wannan kenan muna da misali kenan irin shi a cikin alqur'ani Imam Baqir yake ba mu amsa game da wannan inda yake cewa wa kana fir'aun saboda ya kasance fir'aun qad wakkala bi nisa'i bani isra'il ya dauki wasu daga cikin mata nami nisa min alqabt yasa su zama to suna kula yahfazuhunna kenan su zanki kulawa da suwa nisa bani isra'il saboda mi diye wannan saboda an ba shi labarin cewa cikin ƴaƴan banu isra'il akwai wani wanda zai zo shine zai dalilan ajalin shi shine wadhalika annahu kana lamma balagahu an bani isra'il annahum yaquluna innahu yulad fina rajulun sai shi yaji ana gayyace cikin bani isra'il cewa za a haihu wani kenan bokayen shi masu duban shi sun ba shi labari har ma suka gaya mashi sunan shi inda suke cewa yuqala lahu Musa bin Imran ana ce mai Musa dai Imran shi ne zai zama halaka shi yakunu halaku fir'aun wa ashabe shi ne zai zama halaka ga annabi Musa da shi da sahabban shi akan hannun shi ala yadihi kenan akan hannun annabi Musa dukan ajalin su zai kawo ƙarshe akan wannan yasa azankin muraqaba ana kulawa da matan bani Isra'il kar su haihu wannan yaro wanda zai zama ajalin su fa qala fir'aun inda zalika la aqtulanna dhukura awladihim akan wannan ne ya dauki alƙawari sai ya halaka duk ƴaƴan bani Isra'il ƴaƴa maza wanda za a haihu nan gaba hatta la yakuna ma yuridun dan kar su kai ga abinda aka gaya musu kenan za su kai gare shi na cin nasara yau gobe akan wannan nazari in muka dauka kusan irin wannan ne ta faru ana neman a ji labari makiya suna neman su ji labarin haihuwar annabi Musa haka nan makiya suna jiran su ji labarin haihuwar Muhammad Mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif wannan shine dalilin buya da kuma boyewa ta wannan bawa jagora na wannan duniya din anan zamu dakata sai nan ci gaba zamu zo da dalilai wanda suke nuna cewa an haihe shi kenan zamu kawo hujjoji ɗaya bayan ɗaya hujjoji da dama wanda ke gare mu wanda shi'a take da wanda suke nuna cewa an haihe Imamul Hujja ajallahu ta'ala farajahu sharif wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin